TW. Taba kalashi.
Masu sauraro barkamu da wannan lokaci sannunmu da arzikin sake saduwa a wannan shiri na taba kalashe wanda ke yin nazari kan al'adu da addinai na al'umma dake zuwa muku daga sashen Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. Abinci musamman na gargajiya da aka hada shi da kayayyaki na gida na da matukar muhimmanci a rayuwar bani adama. Kabilu da dama na da irin abincinsu na gargajiya da suke alfahari da shi wanda ya zama musu abin takama, duk da cewa akwai wadanda da dama kuma sun yi watsi da abincinsu na gargajiya sun rungumi na zamani ko na wasu kabilu. Kabilar yankin masarautar Katingo dake jihar Gombe suna cikin wadanda suke rike da abincinsu na gargajiya, inda shirin tabakalashe na wannan mako zai nazari kan nau'in abincin gargajiyar da yadda ake sarrafa shi tare da ajiye shi na tsawon lokaci ba tare da ya ɓaci ba. Sai ku biyo mu cikin gundarin shirin wanda ni Al-Aminu Suleiman Muhammad zan gabatar tare da taimakon ƴan uwa abokan aiki dake birnin Bonn a tarayyar Jamus.
Yawancin mu suna zaune a rural areas, babu fridge, babu lantarki, babu komai da komai. Abinci da suke abinci ne wanda aka yi shi zai yi sati ko kwana hudu ko kwana biyar bai lalace ba, ko kuma abinci da za a je gona da shi ko mai zafi ko abin nan ba zai tsami ko lalace ba. Abinci ne mai lafiya zan ce. Mutum da yake ba su amfani da mai, yawanci suna amfani da ruwan toka ne. Abinci ya lasa kusan sati guda ba cikin fridge ba, amma ɗanɗanon shi bai canza ba kuma ina nan kyautar canza ba.
Mai martaba mai Katingo kenan yake bayanin yadda al'ummar masarautar suke rike da nau'in abincinsu na gargajiya. Kabilar Tangale da ke karamar hukumar Katingo a jihar Gombe na da nau'in abincinsu na gargajiya kala-kala wanda suke da amfani ga jikin bil'adama kuma wanda suke da saukin samu tsakanin al'umma. Tsarin abinci na kabilar Tangalen yankin Katingo da daddiyar al'ada ce ta tun kaka da kakanni, inda wasu ke dafawa yau da gobe, wasu kuma sai lokutan biki ko aure ko kuma garin da aka saba yi. Har yanzu mutanen kabilar Tangale na yankin Katingo suna rike da wannan al'ada ta abinci, duk da an fara samun bacewarsa a wasu wurare saboda yadda zamani ya zo da abubuwa daban-daban. Shirin taba kalashe ya ziyarci wasu garuruwan da ke masarautar ta Katingo, inda muka tattauna da wasu daga cikin waɗanda ke yin abincin na gargajiya. Na kuma fara ne daga Malama Zuwairatu Usman daga Gundali a karamar hukumar Shangom da ke masarautar Katingo, wacce ta min bayanin irin abincin gargajiya da suke da shi a yankin da kuma yadda suke sarrafa shi.
Abincin gargajiyar mu akwai babban shi ne kumba, mukan yi shi ne da amora da gyada da toka, sannan kuma akwai akurakuro, shi ma mukan yi shi ne da gyada da garin rogo, duka na gargajiya ne.
Kamar ya ake sarrafa su?
Za a markada gyadan ne a hada da dawa, sannan a hada da amora, duka a markada su tare sai a sa toka. Amora shine da Hausa kenan, amma da yare mu Melbourne ba za ka gane da yare ba. Amoran yana nan idan ka san dankali, a jeji ake tono shi, haka ake tono shi da ka san dankali sai a fere garin safari sol, to shine amora a Hausa ma kenan. To da yare mu ana ce Melbourne, to da shi muke hadawa don yana da danko, ya ma fi filawa danko.
Ita ma Madam Hassana Samuel daga garin Kushi mai rike da sarautar gargajiya ta magajiyar Kushi kuma garkuwar kudun Katingo ta faɗi irin nasu nau'in abincin da kuma yadda suke sarrafa su.
Na ɗaya muna yin tuwon dawa da miyan dargaza, mukan yi ganyen aduwa mu yi abinci da shi. Kanan akwai batun riɗi, mukan dafa riɗi a yi miya da shi ko kuma a ci shi haka. Zan fara da miyan dargaza. Za ka nika garin tuwonka already, kafin nan ka nika shi sai ka wanke dawa sai ka shanya shi. Bayan da ka shanya dawa ya bushe sai ka kai ka nika garin dawanka. Kanan already ka riga ka shirya ruwan tokanka. Kanan akwai daddawa. Daddawa na yin miyan dargaza da gyada ake yin daddawan. Shi dargazan akan samo shi sai a zo a bare shi sai a jika shi. bayan da an jika ya jiku shi ruwan tokan nan shi zaka fara sawa a wuta bayan da ka sa a wuta sai ya tafasa sai ka daka daddawan gidan nan da aka yi shi sai ka zuba a ciki bayan da ya gama tafasa ba immediately ana zubawa zaka kwashi ba sai ka tabbatar ya tafasa ya kwanta kafin nan sai ka saukar da shi a gefe akwai markade ɗan gida wanda ka riga ka markade shi sai ka sa shi a ciki sai ya dan hushe ba za a yi shi da zafin ba kanan sai a zo a masa dargazan sai ana masawa ana zubawa akai kanan a zo ana motsa shi shine zai fitar da miyan dargaza kanan tuwon dawa zaka sa ruwan da ba lariya za a zuba garin sai kai talge bayan da an yi talge sai ya tafasa kanan sai a diga ruwan toka still akan garin talgen da kai sai ka tabbata ya nuna yana barraka sai kaga yana zama kaman da yauki san tafasa kanan sai a sa gari sai a tuka shi bayan da ya tuku kana tuka kana ji yana kara to tuwon dawa ya tuku
Mrs. Asabe Biljo da ta fito daga Bagunji ta ce abincin gargajiya yana da muhimmanci a gare su saboda ko ba komai yana taimakawa lafiyar su
maza lokacin zamani da sukan tafi noma sukan yi wata su yi sati wannan amfani wannan katan yakan taimaka sun ci sai su sha ruwa akai wanda ba za su ji yunwa ba zai rike su har yanzu akwai gidan da muka soya shi da toka wanda muka ce bidun biwe wanda zai kai sati shi ma ko wata wanda ba zai bashi ba dalilin da har yanzu muka amfani da shi domin mun ga iyayenmu kakanninmu sun yi amfani da shi a da sun bi mu karfi yanzu mun ciko muna cin abincin zamani bamu da karfi irin na kakanninmu gaskiya shi yasa mun gani yana da kyau yana da amfani shi yasa bamu bar shi ba har yau muna kan yin shi
A cewar Malama Sa'adatu Umar da ta fito daga yankin Awak, duk wani sha'ani na buki ko kuma wani taro suna yin wannan abincin saboda muhimmancinsa a gare su.
Mukan bukaci cewa a yi dafa abincin gargajiya don yanzu kusan ko yanayin na rayuwar nan ma da aka shiga. Mata sun sarrafa abinci kashi-kashi, wannan abincin daɗin nan yanzu shi ma yanzu suke ɗaukowa suke dafawa. Su ce gara a koma abincin da da aka dafa don shine abinci mai sauki yanzu da aka ga mutum ko bai dafa kamar na dadin ba ma dai dauko dawan ya surfa ko geron ya surfa sai kaga ya sa wake an dafa shi kuma an sa toka a nemi gida a sa a jikin sai a dauka a ci
kuma ƴan mata ma suna koyon wannan girki saboda in sun je gidajen su su iya yi wa mazajen su
hakika ƴan mata suna koya don muna koya musu sosai tunda mun taso iyayenmu suna yi mu ma yanzu muna yi kuma muna koya wa ƴaƴanmu
Wani abin lura a nan shine dukkanin mutanen wannan masarauta suna yin amfani da toka wajen sarrafa abincin su na gargajiya abin da yasa na tambayi Mrs. Asabe Biljo dalilin yin amfani da toka sai ta ce
dalilin da muka hada da toka domin toka asid ne wanda yana da kyau wanda toka bare ba shi baya bata komi in komi zaka yin ka sa toka ka gwada in ka sa toka a wannan abun zai kai sati zai kai wata bare ba shi ba ya zama maimakon kaman dan ce kaman mai mu a da kenan da shine mai da yake ba mu san mai da mukan ci ba don a zamani da ko naman akuya ne an yanka ko kaza da toka ake dafa shi
sai dai har kullum suna kokarin kare wannan al'ada ta abinci saboda gudun bacewar sa malama Zuwairatu Usman daga Gundali ta ce suna rike da al'adun su gangam kuma suna kokarin koyawa ƴan baya
ai shi yasa muke tafiya tare da su saboda wata rana in mun kauce su ne za su maye gurbin mu za su kuma ci gaba akan abin da mun ma muka gada a wurin iyaye da kakanni
Madam Hassana Samuel ta shawarci sauran kabilu da su rungumi al'adunsu musamman na abincin gargajiya saboda muhimmancinsa
shawaran da dan basu shine kar mu manta da abincin gargajiya domin yana da amfani sosai fiye da wanda yanzu ake moran shi shine kada kowa ya ce zai a yana cikin zamani shi ba ruwan shi da abincin da ko kuma abincin da ba yi da taste saboda shi yana da amfani sosai
To jama'a anan ne kuma zan ja linzamin shirin tabaka lashe na wannan mako. A madadin ƴan uwa abokan aiki da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus, naku har kullum Al-Amin Suleiman Muhammad ke muku fatan alkhairi.